sashen Hausa na murar Amurka biyu yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21, da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a yi sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin murar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa za a fara raba irin masara mai saurin yabanya da cibiyar nazarin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello ta Rena.
Bishke da ya kamata a risk assessment din da ya kamata a yi duk an yi and is confirmed safe.
Har yanzu wasu al'ummar Kaduna na nuna rashin jin daɗi yadda datsar sadarwar salula ya shafi yankin birni maimakon tungare barayin daji.
To abin yana ba mu mamaki dan ba zai yiwu a ce wasu wajaje akwai service wasu babu ba.
Birnin Kwanni a jamhuriyar Niger na murnar samun ɗan yankin ya zama shugaban zaɓe son ka zumunta na Afirka.
Bisa ga an riga an zaɓo ni dan Najeriya a matsayin president na Afirka.
Yobe kuma ta ce ta yi nasarar isar da kiwon lafiya yankunan da 'yan Boko Haram suka yi wa illa.
Kakkafi waɗan gurare ba za ka gaci ba za ka san cewa ma wani abu ya faru ba.
Al'ummar Beri daga jihar Adamawa na kukan kuncin rayuwa.
Gwamnatin kai mu yadda bai mu da idon rahama domin ta gina mana makaranta.
Yau Juma'a muna dauke da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan KIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan bisa zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar da kamfanin jirgin sama na gwamnatin ya yi. Dakatarwar tana zuwa ne a rana guda da wata sanarwa da ma'aikatar sufuri ta Taliban ta fitar. Tana gargaɗin cewa za ta dakatar da aikin jigilar jiragen PIA tsakanin Islamabad da babban birnin kasar Afghanistan. Muddin kamfanin jirgin bai rage farashin kuɗin tikiti ya koma kamar yadda yake a baya ba. Kafin tsakiyar watan Agustan da ya gabata, lokacin da kungiyar masu keshin Islama ta karɓe iko da kasar. Sanarwar kuma ta umarci kamfanin jiragen sama na Afghanistan Cam Air da ya rage farashin tikitin jirgi daga Kabul zuwa Islamabad kamar yadda yake a baya, ko su dakatar da ayyukansu na tashin jirage. Mai magana da yawun PIA Abdullah Khan ya shaida wa BOA jiya Alhamis cewa sun dakatar da jigilar jiragen sama tsakanin Islamabad zuwa Kabul sai yadda hali ya yi. Kan ya ce an yanke matakin ne saboda halaye marasa kyau na gwamnatin Taliban da yanayi da bai dace don ayyukan jirgi ba. Akalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata jiya Alhamis yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar Lebanon yayin zanga-zanga akan alkalin da ke binciken tashin bama tashar jiragen ruwa a shekarar da ta gabata. Prime Minister Najib Mikati ya yi kira da adawa da kwanciyar hankali tare da yin kira ga mutane da kada a ja su cikin rikicin cikin gida. Sojoji sun yi gargaɗin cewa za su buɗe wuta kan duk wanda ya harba harsashi na gaske. Sai dai har yanzu babu takamamman abin da ya haifar da tashin hankalin na jiya Alhamis. Magoya bayan kungiyar Hezbollah da ƙawayenta sun hallara a kusa da ma'aikatar shari'a a Beirut don yin zanga-zanga kan alkali Tariq Bitar. Kungiyoyin sun nemi da a cire shi, wanda suke zarginsa da gudanar da bincike na siyasa da ya keɓanta wasu jami'ai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani Bafalestine wanda yake jefa bumabumai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza. Lamarin ya faru ne da daren jiya Alhamis a kusa da Beit Jala, wani garin Falestine da ke kudu da birnin Quds. Rundunar sojojin ta ce sojojin sun buɗe wuta kan wasu mutane 2 da ake zargi an hango su sun jefa bumabumai. Ta ce an harbi ɗaya daga cikinsu aka kashe shi, yayin da na 2 kuma aka kama shi. Mazauna Isra'ila da ke kusa da yammacin zirin Gaza ke amfani da babbar hanyar, sai dai babu wani martani daga jami'an Falastinawa. Jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya ce ƙasar tana kan hanya madaidaiciya wajen shawo kan ɓarkewar annobar coronavirus, yayin da yake kare umarninsa na yin allurar rigakafin da shi da manyan kamfanoni suka sanya. Biden ya faɗa a fadar White House cewa kimanin Amurka miliyan 66 ne ba su yi alluran rigakafin ba har yanzu, wanda ya kasa daga miliyan 100 a watan Yulin da ya gabata. Biden ya bayyana cewa muna kan hanya madaidaiciya, amma ba za mu iya bari yanzu ba, da fatan za yi alluran rigakafin, ta haka ne za mu magance wannan annobar. A duk faɗin Amurka, adadin waɗanda suke kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa na raguwa, amma kwanda ya gabata adadin waɗanda suke kamuwa kullum mutane 86,000 ne, wanda ya kasa da 15,000 daga makon da ya gabata. Jami'ar Johns Hopkins ta ce kasa da Amurka 200 ne ke mutuwa a kullum idan aka kwatanta da farkon lokacin da cutar COVID-19 ke hauhawa, amma wannan 1,500 har yanzu suna mutuwa. Daga ƙarshe, jami'ai sun ce daren jiya Alhamis girgiza ƙasa mai ƙarfin maki 4.5 ta auka a tsibirin La Palma na ƙasar Sifaniya, wadda ita ce mafi ƙarfi da aka samu tun bayan da dutsen Cumbre Vieja na tsibirin ya fara aman wuta a watan da ya wuce. Cibiyar nazarin ƙasa ta Sifaniya ta ba da rahoton girgiza ƙasan na 1 daga cikin 100 da suka girgiza tsibirin a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Aman wutar da dutsen ya fara a tsibirin a ranar 19 ga watan Satumba, kuma bai nuna alamomin dakatawa nan kusa ba, yana haifar da girgizar ƙasa akai-akai. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaro da agajin gaggawa ta tsibirin Canary ta umarci garin mazauna 300 da su tashi daga Tazacod da La Laguna, yayin da kwararar aman dutsen ke ƙara kusanta zuwa waɗannan garuruwa. Aman wutar ya tilasta sama da mutane 6,000 da su bar gidajensu da ke tsibirin.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. Hukumomi a Najeriya sun amince da fara raba irin masara mai saurin samar da yabanya da jami'ar Ahmadu Bello Tarina. Masarar mai takin Taylor Maize na jurewa karancin ruwan sama. Baraka Bashir daga Kano ta aika mana da rahoton.
Amincewar hukumar dai zai baiwa cibiyar da wasu kamfanoni damar sake shuka wannan masara domin yayi yawa har ya kai ga manoma da ke fadin kasar nan. Karancin ruwa ko kwari na masara da yanayin fari ba za su yi mata illa ba, baya ga saurin fitowa da yake da shi. Takardar amincewar mai lamba NMA CM 003 tuni dai ta shiga hannun cibiyar harkokin noma na Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda Dr. Rufus Egba ya bayar. Shugabar bangaren tabbatarwa na hukumar ta Bayo Safety Hajiya Hawa Muhammad Jibo ta ce cibiyar ta bi dukkanin ka'idoji.
Mun ga cewa komai sun bi ka'ida, sun yi shi a daidai, muka zo muka kara basu na biyu, inda can sun dauka kuma sun kai shi gonaki. Duk abubuwan da ya kamata su bi ya zo wajen karshe, da duk abin da ya kamata a yi an yi. Yayi an ba su dama bishke da ya kamata a yi, risk assessment din da ya kamata a yi duk an yi, and is confirmed safe.
Su ma ma'aikatar da ke amfani da hikimar halittu domin ta inganta halittu, wato NAFDA, su ma sun magantu dangane da wannan ci gaba. Shugaban hukumar Farfesa Abdullahi Mustafa ya ce
yanzu ga masara din an dauko hanya, insha Allah nan ba da dadewa ba jama'ar kasa za su amfana. Hikima ce da ake amfani da ita domin tabbatar da an samar da abinci wadatacce, an samar da abinci ingantacce, an samu wa da manoma mafita. Sai mu suke damun manoma idan akai amfani da wannan hikima za su samu waraka daga cikin waɗannan matsalolin.
Shugaban cibiyar bincike na harkokin noma Farfesa Muhammad Faguji Isyaku ya ce ana kashe kimanin naira miliyan 68,000 wajen maganin feshin kwari.
Hukumomin nan sun tantance, sun yarda kana sai su ba mu izini na cewa to yanzu sai a je a yada. To shi kansa yada irin lokacin da zaka gama da ya wuce yan buhuna yan kallilan za a san ko manoman kasar nan suna da yawa, to sai an sake wani aiki wajen yada shi. To wannan nifi na yada shi shine ya kara wannan shekara guda din.
To kina abin nufi a 22 din ne za ku gama?
Za mu gama, eh za mu gama,
amma ba zai shiga kasuwa ba.
Ba zai shiga kasuwa ba sai da 2023.
Farfesa Isyaku ya ce da wannan iri zai iya samar da ƙarin kudaden shiga na kimanin kwatankwacin naira miliyan 34,000 idan za a noma hektar miliyan 600 da ake da shi a fadin kasar nan. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Har yanzu wasu al'ummar jihar Kaduna na nuna damuwa yanda datsun layukan sadarwa na salula ya shafi cikin gari, da hakan ke kawo cikas ga lamuran yau da kullum. wani shugaban matatar fetur ta Kaduna injiniya Kailani Muhammad ya yi kirarin cewa dukkan layukan bai tafiri ba a ainihin wajajen da barayin daji ke zama
Kaduna yau daga wajen railway station abun da yayi kote malamawa ya wuce ta afaka ya je hanyar su birnin gwari akwai service kuma inda yan ta'adda suka yi katutu kenan amma cikin gari babu service so abun yana ba mu mamaki dan ba zai yiwu a ce wasu wajaje akwai service wasu babu ba sun roƙa wajen federal government ta ce to a daki ne to ya kamata a ce a samu total breakdown of communication a wajajen saboda haka muna son gwamnati ta sa ido shugabannin sojoji da shugabannin DSS da su IG dan a samu sojojin nan su yi aiki mu samu zaman lafiya a arewa
injiniya Kailani Muhammad a ra'ayinsa cikin zantawa da mura Amurka al'ummar birnin Kwanne na jamhuriyar Nijar sun barke da murna don yanda dan yankin ya lashe zaben shugabancin kungiyar zabe sonka zumunta club na Afirka da aka gudanar a Sokoto yanzaka ana gudanar da wasan dambe don wannan murna da yan dambe daga jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ma jihar Gombe a arewa maso gabas ke halarta ga rahoton Haruna Mamman Bako
biyo bayan nadin da aka wa Alhaji Musa Karhe na birnin Kwanne jamhuriyar Nijar a tarayyar Najeriya a matsayin shugaban zabe sonka na nahiyar Afirka kakab ana ci gaba da gudanar da hidimomi a cikin wannan gari na birnin Kwanne yanzu haka kasancewa shine karo na farko da birnin Kwanne ya samu wannan matsayi a dangin harkokin da suka shahi zabe sonka na club daban-daban wadanda ke kawo nasu kokari wajen inganta rayuwar al'umma a cikin birane da karkara ta hanyar gudanar da ayyukan ci gaban kai da kai haka zalika da hulɗantakewa da kawoyin yaɗa labarai wajen yin gaishe-gaishe da sada zumunci Musa Karhe shine aka zaba a matsayin sabon shugaban nahiyar Afirka na zabe sonka a wannan karan
a darajar da aka shirya ta saboda annashuwa ce ta bisa ga an riga an zabo ni da Najeriya a matsayin firzan na Afirka shine abokaina da 'yan Najeriya da 'yan ina kowa sun kato suna wasanni na jin daɗi
daga bisani na tuntuɓi ɗaya daga cikin makaɗan 'yan dambe da ya taho daga jihar Zamfara tarayyar Najeriya domin jin irin ƙoƙarin da za su iya kawowa ga wannan mataki da aka samu na shugaban zaɓe sonkar nahiyar Afirka da wani ɗan jamhuriyar Nijar ya samu da
kuma jango makaɗan dambe Zamfara kuma local government namu gumi local government gaya da area to mun zo nan garin a hadin gaskiya kuma shekara 37 an bar dambe sai gare ni Allah ya sa na zo aka mai mai dambe nan gari
sai su garko babu yan sanda Zamfara gumi local government mutan da mun kai to dukkan daga tsaya wasa ne kuma kowa in ka ga rigawa da kai da kai kaddara wadwa saboda ni gaskiya ko dukkan mutun na jayi na riga na dawa to na riga na doki kaddara kai an buge ni
da karshe dai jama'a na ci gaba da yan fadakarwa da tunatar da su yan zabe son kadin na nahiyar Afirka musamman na Nijar Najeriya ba wai a ci gaba da gudanar da shagulgulla ba amma su tabbatar da cewa sun karfafa dangantaka wa junansu ta hanyar yin zabe sonka ta hanyar sayan katuttukan zabe a gidajen radio kana kasashen guda biyu domin karfafa zumuncin da aka girka tun shekaru aru-aru da suka gabata Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
Murar Amurka ake faro a shirin hantsi daga Abuja. Kwamishinan lafiya na jihar Yobe a arewa maso gabacin Najeriya, Dr. Muhammad Lawan Gana, ya ce gwamnatin jihar ta yi nasarar kafa cibiyoyin kiwon lafiya hatta a yankunan da ake samun kalubalen tsaro. A zantawa ta musamman, Dr. Gana ya ce 'yan gudun hijira sun samu komawa gidajensu, inda kuma aka daga darajar waɗansu asibitocin suka koma manyan asibiti kamar na Buniyadi da na Gaidam.
Misali yanzu idan ka tafi gurare kamar su Buniyadi da sauran guraren da a lokacin kafin nan an sami mutane sun yi gudun hijira yanzu kuma an koma babban asibitin na General na Buniyadi yanzu an sake kara masa matsayi ma ya zama specialist an kai kayayyakin aiki an sassaka an gina asibitin nan sannan kuma bayan wannan kuma kiwon lafiya na matakin farko sai ma an giggine su an sassaka magunguna an yi abin da ya dace so mutanen suna zuwa su karbi magungunan su na idan ka tafi wadan gurana ba za ka ga ci zaka ba ba za ba ka san cewa ma wani abu ya faru ba dan saboda an samu kwanciyar hankali a gurin kuma an gurgurdan iko Allah ya sa an kai an wato an sake revive din services da suke wadannan guraren haka za shi ma idan ka tafi zuwa arewanci kaman zuwa su Yunusari da sauransu inda shi ma ke samun wadannan matsalolin za ka cewa shi ma haka asibitocin an sake gine su an sassaka an kai ma'aikata an kai musu magunguna da ya kamata su wannan illa idan guraren da yake cikin deep wanda watakila har yanzu aka dan sami motsi da sauransu wanda duk da haka ma abinda ake yi shine akan dai tabbatar da cewa an samu tsarin da za a kai musu kiwon lafiya in yaso ko da guje ne sa sake fitowa ko kuma a samu guraren da suke kusa da su a samu an samu musu asibitocin da za su iya zuwa su karbi magunguna
wato lalle wannan magana za ta dawo hankalin mutane akwai wajajen da dole ne akwai matsala wace zan iya cewa kamar kace aje a guje a dawo akwai labaran da muke da su a watannin baya akwai wani hari da aka taba kaiwa garin Gaidam inda muka di har waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram sun shiga asibiti sun sace magunguna bayan wawashe shaguna yayin wannan labarin ya Gaidam da irin waɗannan wajaje suke ciki a halin yanzu ta fuskar kiwon lafiya
ka san system din Allah ya sa kuma akwai da addu'o'i da sauransu ana da mutane suna da wato abin da ake kira resilience wato wanda ne suna da karfin wato duriya su sake ci gaba da kawo dawo da wannan dawo da services yanzu haka nan in ka je duk mutane suna ana koma da yan jami'an tsaro suka karbe gari suka wannan shi ma waɗannan services na asibiti da sauransu shi ma an sake koma magunguna ma'aikata da sauransu an sake buɗe asibitocin kuma yanzu haka yadda muke magana bai wuce ma lokaci kalilan ba aka sake dawo da service din yanzu shi asibitin Gaidam shi ma yana ɗaya daga cikin asibitocin da aka daga wato His Excellency ya yi approving aka sake daga matsayin asibitin daga general zuwa specialist to kuma wannan daga matsayin asibitin nan ba wai kunin just suna bane an kai musu makayakin laboratory da radiology da sauransu na wato na gwaje-gwaje kuma magungunan nan da aka rasa su still dai kuma an samu tsarin da zai sake inganta ma'aikata kuma dama akwai ma'aikata da kuma waɗanda har ma wato ƙwararru wato specialist wanda aka making arrangements da wasu jihohi wato da na federal da sauransu wanda akwai consultants da senior registrars ana suna zuwa can don su yi providing services to wannan shine wato na batun ma mataki na biyu da na uku na kiwon lafiya to shi ma a primary ma still shi ma idan ka tafi yanzu asibitoci kamar su low cost din da sauransu duk waɗannan asibitocin za duk suna aiki besides ma kuma waɗannan just temporary ne da aka dan sami mishira lokacin da aka samu wannan matsala amma bayan wannan ma'aikatan duk su koma ana providing services din nan kuma duk abin da ake kokarin kuma a yinin shi ne tsarin da na faɗa na farko wato na tsarin taimakekeniya na kiwon lafiya da tsarin magunguna da tsarin ma'aikata da sauran tsare-tsare dai wanda His Excellency ya saka don sauƙaƙa al'umma gaba ɗaya duk waɗannan abubuwa ne wanda yau in ka tafi ba wai abin da wai faɗan baki faɗan leɓe ba ne abu ne wanda suna nan kuma ana wannan wani lokacin da aka sami mishkila mutane suka kira mu ga matsala can ba ma zama sai mun tabbatar da cewa mun tura mutane sun je sun duba menene matsalan
commission lafiya na Yobe kenan Dr. Muhammad Lawan Gana al'ummar gari da ke karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa na kokawa cewar kuncin tattalin arziki na damun su wakilin mu a Adama Salisu Garba Lado ya aika mana da rahoto
sakamakon irin tsadar rayuwa da suke ciki musamman abin da ya jibanci ilimi ruwan sha da ma kiwon lafiya duka waɗannan matsalolin ne wanda suka dade suna fama da ita a yayin da mazauna Mayo Kwafa da ke yankin Mazabar Birnin suka yi kira ga mahukunta domin kuwa rayuwar yayansu yana shirin gurɓacewa musamman ilimi matakin farko da ba su da ma shi a wannan yankin Kalbi Iyawin shine dai shugaban iyaye mazauna wannan yankin waɗanda yayansu ke karatu a wannan makarantar.
Farkon kafuwa 1975 ne.
Yaya kuke ganin yadda gwamnati take kokari akan wannan makaranta ko babu?
Gwamnati mai kokari a nan ba samu.
Wannan aji da yake bayan ka yanzu da muka gani, yaya gwamnati ne suka gina lokacin da aka bude?
Eh, lokacin da aka bude gwamnati ya zo ya gina. Kwamiti sun yi kokari domin su tayar ya gagara kuma. Yanzu ce kan da ya wuce nan ne suka daura itace nan sai ga gagani akwai itace a sama ko?
Eh, akwai.
To itace mun daura mai kyau ya rusa ne. Mun daura mai kyau mun gyara komai da komai a wurin. Mun yi kokari. To nan bai mana alƙawari cewa zai ba mu kwano bonjir goma. To mun yi babu shine ya rusa. Muna kira gwamnati ta taimake mu ya dubai mu da idon rahama domin ya gina mana makaranta.
Duba da cewar iyayen dalibai da suke karatu a wannan makarantar su suka dauki nauyin malamai masu karantarwa. Hakan da sanya na tattauna da ɗaya daga cikin malaman da suke karantar da yaya sama da 100 a wannan yankin.
Suna na Solomon, suna mahaifina Steven. Mutanen cikin garin suka dauke mu as a volunteer teachers. Yara kama koyi su da yawa domin farkon zuwa mun tarar da yara kusan 900 a wannan makaranta.
Wannan makaranta
wallahi.
Mu ku nawa ne malama?
Mu uku ne kawai.
Ko malaman da gwamnati suka turo?
A in banda headmaster babu.
Yaya kuke samun littattafai da wasu kayan tallafi na karatu?
Eh, gaskiya kaga daga nan mutanen UNICEF ne suka tura mana wannan.
Yanzu su mutanen unguwa da suka dauke ku su suke biyan ku?
Eh, sun sa iyayen yara akan da kowane yaro eh akan da su biya 300
akan kowane wata kenan.
Eh, kowane wata.
Kamar nawa mutanen unguwa suke biyan ku a wata?
Eh, da farko mun yi alƙawari akan da za su ba mu 6,000.
Alhaji Hassan Ali Bello da ke zama mai jimillan wannan yankin shi kuwa kiraye ga mahukunta kamar haka.
Kaga malami ya rita ba a dauka, ba a dauka, ana mutuwa ba a dauka. Kaga har ya dawo yanzu wayanda suke aiki a wurin da sun yi rita ba a dauka ba. A zamanin bindo an zo an dauka, an zo kuma sai wayansu an zo sallame wayansu. So kaga nan dole mu samu abun nan. In za a dauka malami a nemi ainihin yan kauye wayanda suke kauye sai a dauke su. Kaga koda an yi abun nan za su zanna a gari. Amma sai a dauko maka mutumin a mutumin yola in ya zo na shi ba zai iya zanna nan ba. Kaga masala wurin da muke samu abun nan kenan.
Wannan batu dai na zuwa ne a lokacin da gwamnatin jihar Adamawa ta kafa dokan taɓaci akan makarantu. Sa'annan kuma wannan yanki na maza barbare wanda bai wuce kilomita 30 tsakanin shi da fadar jiha ba. A lokacin da nake hada wannan rahoton na yi ta kokari domin yin ta bakin kwamishinan ma'aikatan ilimi a jihar Adamawa, amma lamarin ya ci tura. Na yi kira bata daga ba. Na ku aike mata sakon karta kwana shiru kace ji.
Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Kar a shafar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga kuma shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka ne sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzu. Batun makamashin nukiliya batu ne da mutane da dama suke masa gurgur fahimta, kamar yadda wasu masana suka bayyana. Domin fahimtar wannan batu kuwa, mun tuntuɓi Farfesa Rabi'a Salihu Sa'id ta tsangayar nazarin ilimin kimiyya ta Jami'ar Bayero, wacce take wani yunkuri na ganin cewar al'umma sun fahimci wannan batu na makamashin nukiliya da kuma tabbatar da an sarrafa shi ta yadda al'umma za su amfana. Profesa, ko zaki fayyace mana mahimmancin makamashin nukiliya da kuma dalilai da yasa ake masa mummunar fahimta?
Mutane suna ganin ba abu ne mai alheri ba a dalilin lokacin yakin duniya da aka jefa bom ɗin nukiliya a Hiroshima da Nagasaki a ƙasar Japan, wanda ya sanadiyar mutuwar aƙalla mutane da suka wuce 200,000 a wannan wuraren. Ana ganin cewa har yanzu bom ɗin nan da aka jefa yana illa. To wanne yana daga cikin abubuwan da suka sa wa mutane tsoro? Amma akwai abubuwan da za a iya amfani da shi, makamashi ne na wajen samar da wutan lantarki, da kuma akwai wasu abubuwa da yawa wajen fannin lafiya da wadannan abubuwan da ake radiation da ake amfani da shi wajen kashe ƙwayoyin cutar daji wato cancer, da kuma yin wasu ayyuka wanda za su haɓaka samun amfanin gona da dai sauransu. Akwai abubuwa da yawa. Abin da yake ƙara tsorata mutane saboda hadarin da aka samu na Chernobyl a Ukraine a 1986 da kuma na Fukushima a Japan a 2011. Amma abu da ba a la'akari da shi ne ina wuraren da kuma ba a samu hadari ba. Kamar Ingila suna amfani da makamashin nukiliya saboda samun wutan lantarki da sauransu. A cikin kaso 100 kaso 18.7 daga cikin makamashin nukiliya suke samu, kuma wannan yana ba su abin da ake cewa gigawatt 12.7. To shi gigawatt ma'auni ne kuma Amerika su kansu suna da wannan makamashin nuclear wanda yake bada lantarki nuclear power plant wajen guda 56 a wajen wannan 56 din suna samun wutan lantarki da ya kai ma'aunin megawatt 397 to inda zamu iya gane yawan abinda suke samu shine idan muka duba da Najeriya an ce muna da potential capacity wato zamu iya samun megawatt 12,500 amma duk da muna da wannan potential din iya wanda muke bayarwa shine megawatt 4000 dan haka kwatanta wannan megawatt 4000 a mutane da suka kai kusan miliyan 200 kwatanta shi da abinda Amerika suke samu kusan 400 na megawatt za ku ga cewa muna baya kuma ba a taba samun wannan hadarin nan makamashin nuclear a kasar Amerika ba ba taba samun a kasar Ingila ba banda wa'annan din da suka faru wanda kuma an gano menene dalili da suka sa aka samu haka to mu a yanzu ma a Najeriya din zancin da ake yi idan ma za a samu lantarki daga makamashin nuclear ba abu ne wanda yanzu nan za a yi ba a yanda duniya san ana ta magana ana cewa 2060 ake tunanin idan ma zai yi kuma wani abin da za a yi la'akari da shi shine su wanda suke aiki da kayan nuclear sun fi kowa sanin cewa hadarin da ke ciki idan wani abu ya faru su abin zai fara tabawa a dalilin haka suna daukan mataki kwakwara na ganin cewa haka ba zai yi ba to ni na san cewa Najeriya idan aka samu hakan duk da wannan sake wanda za su yi aiki a ciki dole za su tsaya ɗayan daka a yi abin da ya dace to daga cikin wannan aikin da muke yi yanzu yana daga cikin abin da muke so fadakarwa din shi yasa ma muka sa radio a cikin program dinmu da zamu yi saboda ya zama cewa mutanen karkara wanda suke jin radio da sauransu za su iya amfana kuma kawunan su yi waye akan wani irin mataki kamata mutum ya dauka dan kare kansa idan ma wanda ba a fata idan ba ko hadarin ya faru da sauransu amma ko da ma ba samu lantarki ba ta yaya ake amfani da shi a asibiti
Professor Rabiu Abdulsalam Magaji na tsangayar ilimin yadda jikin dan adam yake aiki a bangaren karatun likita a jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria yayi bayani a game da yadda za a iya sarrafa makamashin nukiliya musamman a fannin kula da lafiya
shi nuclear wani tunani ne da wani tsari na fasaha da duniya take bukatar sa domin amfani da shi ta hanyoyi masu yawa ana amfani da ita a harkoki masu yawa ana amfani da ita akan harkan wajen aikin noma ana amfani da ita akan harkar abin da ya shafi masana'antu a harkar lafiya ana amfani da ita wannan fasaha ta nuclear wajen amfani da wasu abu da muke ce musu radio ice radio tracers ko kuma na cewa harkar radio pharmaceuticals wato harka ce wanda ake amfani da ita wajen daukan wani bangare na shi wannan nuclear din dan ai amfani da shi wajen gano cututtukan da ba kowane bangare bane zai iya gano su yanzu misali abun da suka shafi kamar cuta ta kansa wanda a duniya yanzu an yadda cewa ta ce take matsayi na biyu a wajen yawa na wajen cututtuka wanda ba sa yaduwa to ita wannan kansa din da kuma sauran abubuwa da suka shafi harkar cututtuka da suka shafi jijiyoyi da zuciya da sauransu duka waɗannan ana iya gano su ne a fahimce su dan ai maganin su ta hanyar amfani da nuclear to sai zama na cewa medicine idan ya samu harka ta nuclear wato an samu ci gaba babba ya kamata a ce yanzu kamar kasashe irin su Najeriya da sauran kasashe masu tasowa su kokari su fahimci wannan harkar nuclear din sosai domin ba wai ana amfani da nuclear bane kawai wajen yaki ana amfani da nuclear wajen ci gaba na duk wannan abu da na faɗa idan aka same su za su taimaka wajen wato samar da ci gaba ga dan adam
mai sauraro duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan sai ko zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya
zauren VOA arai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke suke faɗin ra'ayoyin su da albarkacin bakin su.
Mu dai ɗan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yake hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Sauran VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Masu aro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Umar Faruk Musa ke cewa ku kasance lafiya.